sati, wannan babu wani abin da za ka yi ma wani alfahari a kai shi. Rabi'an, wasiya ta hudu, i'lam ayyuhal muslimul muwahhid, bala yace ka sani ya kai dan uwa musulmi mai tauhidi, annaka fi ahli shirki wal kufur, kai idan aka kamanta ka da masu shirka da kafirce ma Allah, a zo a aura tsakanin mai masu tauhidi da masu shirka da kafirce, ka sha'aratin bayza fi saurin aswad, kamar gashi ne kwaya ɗaya fari a jikin bakin bakar saniya, a ce ga sa ƙatansa baki irin gaba ɗaya baki ne jikin shi, to amma a jikin shi akwai gashi kwaya ɗaya fari. Me ne nisbar wannan gashin da sauran gashin jikin wannan san? Ba ta da nisba, ita ba komai ba ne, wannan kwaya ɗayan ba komai ba ne a jikin wannan miliyoyin gashin da suke jikin shi. Da haka kai a cikin masu kafirci da shirka, kamar wannan gashin ne kwaya ɗaya a jikin sa wanda yake gaba ɗayan jikin shi baki ne. Shi ne yace kama za a fil hadith, kamar yanda ya zo a hadisi alladhi akhrajahu Muslim, hadisin da Imamu Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin shi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, manzon Allah ya ce mal muslimuna fil kuffar, musulmai ba komai bane dangane da kafirai a wurin yawa da adadi, inda za a auna adadin kafirai a auna adadin musulmi, to musulmi su ba komai bane a adadin kafirai, illa ka sha'aratin bayda fi thawrin aswad, face kamar gashi ne kwaya ɗaya fari a jikin bakin sa, au ka sha'aratin sauda a fi thawrin abyad, ko kuma kamar bakin gashi kwaya ɗaya a jikin farin sa. Ya za a kamanta yawa? Wannan ba zai kamanta ba. To shi ne misalin nisbar mumini a cikin kafirai, shi ne abinda malam yake so ya faɗa mana anan. Ma'ana kai da kake samu kanka yanzu kai musulmi, akwai ire-irenka sama da mutum miliyan, sama da mutum miliyan ɗari, inda za a auna kowane mutum ɗaya mumini da kowane kafiri mutum miliyan ɗari, kowane ɗaya zai zama maimakon wannan adadin na mutane. Ko da mutum miliyan ɗaya ne kawai, a ce duk mutum miliyan ɗaya shi ne za a iya samun musulmi kwaya ɗaya. Adadin yana da yawa ko ba shi da yawa? Shi kuma adadin musulmin fa ba shi da yawa, bai kai gashi kwaya ɗaya a jikinsa ba, inda za a kamanta adadin kafirai da adadin muminai. Wannan shi ne abinda malam yake so ya faɗakar da mu a wannan gabar. Ka fahimci cewa kai ɗin zaɓo ka aka yi a cikin miliyoyin mutane. Miliyoyin mutane ne ba su da iyaka, sai Allah ya zaɓo ka kai a ciki, ya fitar da kai daga waɗannan miliyoyin, aka ware ka kai kwaya ɗaya. Shi ya sa malam ya ce fa hal adrakta haqiqata hadhihi nisba, shin kai ɗan uwa musulmi ka fahimci haƙiƙanin wannan nisbar da ake magana a kanta? Ka fahimci haƙiƙanin wannan adadin da ake magana a kai? Fa hal sha'urta bi hadhihi ni'ima, shin kana jin wannan ni'imar a tattare da kai? Cewa miliyoyin mutane ne Allah ya fitar da kai kwaya ɗaya a cikinsu, kana jin wannan ni'imar a tattare da kai, cewa wannan ni'ima sai Allah ya yi ma? Wa hal qaddarta hadhihi ni'mata haqqa qadriha, abu na uku, shin ka kimanta, ka darajta wannan ni'imar haƙiƙanin darajta ta, ka ba ta haƙƙin da ya cancanta ta? a ce mutum miliyan ɗaya kafirai kai mutum ɗaya an zabo ka an maida kai mai imani ka sauke wannan haƙƙin na wannan ni'imar da Allah ya yi maka in Allah ya ga dama ya barka a san yadda kake a cikin wannan adadin mai yawa kana da yadda zaka yi ba ka da yadda zaka yi in Allah ya ga dama ya barka kana can sai ka tafi daji ka je can ka sassako bishiya ka sassako icce ka zo ka sassaka gunki ka aje shi shine Allahnka ba kuma yadda ka iya haka zaka ci gaba da wannan aikin kana zuwa kullun kana duba shi kana kula da shi kana wanke shi kana kore mai datti kana gyara shi shine Allahnka to ya zaka yi amma Allah bai barka a irin wancan halin da wannan yanayin ba in Allah ya ga dama sai ya barka kana can ana ta kada kada da kai a tota ana rawa ana ihu ba yadda ka iya kuma amma duka wannan ni'imar da Allah ya yi ma ya ciro ka a cikin waɗannan miliyoyin mutanen ya zaƙe ka ya ce shin kana jin wannan ni'imar a tattare da kai kana da shu'urinka a zuciyarka kana jin cewa wannan wata baiwa ce Allah ya yi maka kana jin cewa ni'ima ce ma sannan kuma ka kiyaye ta haƙiƙanin ƙaddara wanda ya kamata a yi mata kana yi mata ko baka mata ko kawai kana zaune ne saboda an haife ka musulmi ba abin da ya dame ka baka jin wannan a matsayin ni'ima kawai ka taso a cikin musulmi don haka kai ba ruwanka magana ta ƙare baka jin cewa kai a matsayinka na musulmi wata ni'ima ce ta musamman Allah ya yi mata shine malam ya ce fa kuma hal sa'alta nafsaka yawman shin ka taɓa tambayar kanka wata rana ka zauna kawai ka tambayi kanka kai ma kanka wannan tambayar shine limas afata li tauhid me yasa Allah ya zaɓe ka ya sanya ka a cikin masu tauhidi wa ja'alaka musliman muwahidan me yasa Allah ya sanya ka ka zama musulmi mai tauhidi sa'iman musalliyan me yasa Allah ya zaɓo ka ya sanya ka cikin masu azumi masu sallah zakiran khashi'an li rabbih me yasa Allah ya zaɓe ka ya sanya ka mai zikirin Allah mai kuma khushu'i da kaskantar da kai ga Allah ya zama Allah kawai kake faduwa ka sa fuskarka a ƙasa domin shi a daidai lokacin da wani yana son tarin ƙasa ce ta kabari yake faduwa yana sujjada a kanta wani bishiya ce yake faduwa yana mata sujjada wani kyalle ne yake faduwa yana mai wani mutum ne irin shi dan adam irin halittar su ɗaya yake faduwa yana mai sujjada me yasa kai Allah ya zaɓe ka ya sanya ka musulmi mai tauhidi baka faduwa kai sujjada da sallah da azumi da komai sai ga Allah shi kadai ka taba zama ka tambayi kanka me yasa Allah ya maka wannan malai sai a huwa li sharafi nasabik shin kana tunanin saboda dangantakar da kake da ita ne Allah ya maka wannan matsayi saboda gidan da ka taso da dangin da ka taso saboda wannan ne Allah ya maka wannan ni'ima am li azami zahir ko li izami zahir ko kuma saboda girman martabarka da kake da ita kana da alfarma ne da martaba shi yasa Allah ya zaɓe ka ya sanya ka a wannan matsayin da kake kai am li faradi zaka'i ko kuma saboda zurfin ƙwaƙwalwar da kake da shi da basira saboda basirar da kake da shi Allah ya zaɓe ka ya sanya ka mai tauhidi musulmi am li kasrati mali ko kuma saboda dukiyar da kake da ita kana da wadata ne shi yasa sai Allah ya zaɓe ka sai ya mai da kai haka ya sanya ka ka zama musulmi mai tauhidi shin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne ya sanya ka ya sa Allah ya maka wannan zaɓen ko kuwa ba shi ba ne la wallah Allah ya ce wallahi ba haka ba ne laysa hadha huwa sabab, ba wannan ne sababin ba. Fa innaka ta'lamu min nafsika, domin kai da kanka, kai karan kanka ka sani cewa annaka lasta ashrafa nasaban min walidi Ibrahim alayhi salam, baka fi mahaifin annabi Ibrahim alayhi salam girman nasaba da dangantaka ba. In dangantaka sai take sa mutum a zabe shi ya samu wannan matsayin, to ka kalli mahaifin annabi Ibrahim alayhi salam, wanda da kanshi yake neman gafara ga mahaifin shi, waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Da haka Allah madaukakin sarki bai zabe shi a wannan zabin da yayi ma ba, duk da shine wa shine mahaifin annabi Ibrahim alayhi salam, abul anbiya, duk annabawa annabi Ibrahim da suka zo daga baya shine babansu, shine kakansu, amma Allah bai kubutar da mahaifin shi ba. Da haka in nasaba kake takama da ita, to wannan zai rushe maka, zai faɗa maka ba wannan ne dalilin da yasa Allah ya zabe ka ba. Wala min abi talibin wa abi lahab, kuma kai da kanka ka san in nasaba ake magana, baka kai abu talib ba, baka kai abu lahab ba. Da abu talib da abu lahab dukkaninsu su biyun nan ammayin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dukkansu baffannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dukkansu ƴan uwan mahaifin manzon Allah ne, dukkansu yayyen mahaifin shi ne, ubansu ɗaya gaba ɗayansu, da Abu Lahab ɗin, da Abu Talib ɗin, da Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dukkansu babansu ɗaya. In nasaba sai baka kai wannan nasabar ba, amma kuma duk da haka nasabar bata sa Allah madaukakin sarki yayi musu wannan zaɓin ba. Wala min ibni Nuhin alayhi salam, in nasaba sai kuma kai ka san baka kai dan annabi Nuhu alayhi salam ba. Qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq, ya Allah ga ɗana nan yana cikin iyalaina. Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahili. Allah ya ce wannan baya cikin iyalanka, iyalanka wanda suka yi imani da kai kawai suka bi ka, haka wannan rashin imanin ya raba tsakaninku. Annabi ya haife shi, amma Allah bai zaɓe shi wannan zaɓin da yayi maka ba, da haka baka kai shi matsayi ba, baka kai shi dangantaka ba. Da haka waɗannan duka da aka lissafa a wani babi suke, a babin ƙololuwar dangantaka da nasaba. In nasabar iyaye da kakanni ake taƙama da ita, kai da kanka ka san baka kai waɗannan ba, kuma Allah bai zaɓe su ba. ولست أعظم نفوذا وسلطانا من الملوك الكفرة, كما إن ملكيني دا كما زرتر دا الأمر بكا كي جرمم ما سملكي كافري دا سكا جماعتا ما جم ملكي دا كي تاك أمادش إن سبو دا ملكيني كسامو النن تو ملكي بي كي ملكي وطن دا سكا جماعتا دا كتكين كافري با الذين سادوا الخلق في زماننا وان دسوني سكا جاغوران شهلتو سكا ملچن حلتو في زمانهم عظاما ننسو وان دوانا نمانيا مانيا كافران سوني سكا جاغوران شي al'umma a zamaninsu gaba ɗaya a babin mulki. Kaman wane ne ya ce ka Fir'aun, kaman Fir'auna, duk mulkin da kake taƙama da shi bai kai mulkin Fir'auna ba. Haka kuma wannan Namrud, haka kuma duk mulkin ka bai kai mulkin Namrud ba. Haka Bukhtanasar, duk mulkin da mutum yake takama da shi bai kai mulkin Bukhtanasar ba. Haka Abraha, wayannan duka manya-manyan masu mulki ne wayanda suka jagoranci al'umma na duniya a zamanin su a wurin mulki. Amma duk da haka, da ƙarfin mulkin da suke da shi, da matsayin da suke da shi, Allah maɗaukakin sarki bai zaɓe su sun irin wannan zaɓin da ya yi maka ba. Wala a'zamu jahan, wala a'zama jahan min sadatil arab wa wujaha'ihim. Haka kuma idan alfarma ce kake takama da ita, kana ganin saboda alfarmar ka ne da wata daraja da kake da ita, to baka kai girman alfarma da kuma matsayi da daraja na waɗanda suke wujaha, masu daraja, masu alfarma daga cikin Larabawa ba. Ka Abi Jahal, kamar irin su Abu Jahal, idan ana neman aljah ne, ana neman alfarma da matsayi a cikin al'ummar da suke rayuwa a ciki, babu irin su. Haka Umayyah ibn Khalaf, idan ana neman alfarma ne a cikin al'ummar su, babu irin su. Haka Al-Walid ibn Al-Mughira, haka Abdullah ibn Ubay, ra'sul munafiqin, wanda kowanne daga cikin waɗannan mutum ne mai alfarma, mai daraja a cikin al'ummar shi da yake rayuwa a ciki. Da haka kai da kanka ka san alfarmarka da darajarka da matsayinka bai kai matsayin waɗannan da aka lissafa ba. Amma duka waɗannan da aka lissafa su ma Allah bai zaɓe su irin wannan zaɓin da ya yi maka ba. Ka zama musulmi mai imani, mai tauhidi. Walasta azka min al-falasifatil mutaqaddimin. Sannan in dabara ce da ƙwaƙwalwa da wayau da basira, baka kai basira da ƙwaƙwalwa ta malaman falsafa da suka gabata a baya ba, irin su Aristo, irin su Aflaton, irin da ire-iren waɗannan falasifan waɗanda suka gwada ma mutane ƙwaƙwalwa da basira a zamanin su. Idan ana magana basira da ƙwaƙwalwa kai ka san baka kai su ba. Wal mukhtari'in al mu'asiri, haka kuma baka kai dabara da ƙwaƙwalwa ta masu ƙere-ƙere na wannan zamanin da muke da su ba, wanda mutum zai zauna ya ƙirƙiro abin da kowa a duniya sai ya yi al'adabi da wannan abin da ya ƙirƙiro. A ce shi ne ya fara ƙirƙiro kaza, shi ne ya samar da kaza, da me suke aiki da ƙwaƙwalwa da basira. To kai da kanka ka san ƙwaƙwalwarka da basirarka ba ta kai wannan ƙwaƙwalwar da basirar ba, waɗanda suke masu ƙirƙire-ƙirƙire na zamani. Allazina baharun nasa bi uqulihim, waɗanda suka cidima mutane da ƙwaƙwalansu. Fa utu zaka'an, waɗanda Allah ya ba su ƙwaƙwalwa, walam yu'tu zaka'an, amma ba a ba su tsarkaka da imani ba. An ba su ƙwaƙwalwa da basira, amma ba a ba su tsarki na imani da tauhidi ba. Amma kai Allah ya zaɓo ka, ya ba ka tsarki na imani da tauhidi, ya fifita ka a kansu. Da haka idan maganar basira ne, ka san ba basira ba ce ta kai ka wannan matsayin, ta samar maka da wannan darajar da aka yi ka a matsayinka na musulmi. Walasta aghna min qarun, idan wadata ce kake tunanin saboda arziki ne, to ka sani baka kai qaruna arziki ba. Qadiman, ada, tun a zamanin da, in ana maganar nada ne, in ana maganar arzikin qaruna, to kai ka san ba a maganar arzikin ka duk yadda ka kai da arziki. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa, mun ba shi arziki, taskocin arziki, wanda mabuɗan kawai da za a buɗe taskocin arzikin. Allah ya ce latanu'u bil usbati ulil quwwa, tawaga ta ƙarfi masu ƙarfi ba sa iya ɗauka. Ba wai arzikin ba, mafatihahu, mabuɗan taskocin arzikin shi ne. Allah ya ce latanu'u bil usbati ulil quwwa, to ina ga kuma arzikin shi dukiyar da yake taskanta da ita a cikin waɗannan taskocin. Daka idan arziki ne, to wannan zai nuna maka cewa ba arziki bane yake ba da wannan falalar da wannan ni'imar da Allah ya baka. Wala min asriya il asr al kafara, haka kuma arzikinka bai kai arzikin waɗannan mawadatan na wannan zamanin ba kafirai. Al mutahakkimina fi iqtisadil alami wa sarawatihi, wanda su ne suke jujjuya tattalin arzikin duniya da dukiyar gaba daya, su suke juya ta, arzikin duka a hannunsu yake na juya tattalin arzikin duniya. Su ne suke karya wannan tattalin su tayar da wannan tattalin, su karya wannan kudin su tayar da wannan. Da haka sai yadda suka yi da bankunan duniya, sai yadda suka yi da tattalin arzikin mutane. Amma duk da haka ga tarin arzikin bai musu amfani ba. Arzikin bai sa Allah ya zaɓe su yayi musu wannan falalar da wannan baiwar ba. Mala yake wa kullu ha'ula'il mawsufin, duka waɗannan da aka sifanta a baya tun daga farko zuwa nan, matu alal kufri, duk sun mutu akan kafirci, sun mutu akan kafirci. Lam yanfa'ahum nasabun wala sharafun, nasabar su ba ta yi musu amfani ba, darajar su da ɗaukakar su ba ta yi musu amfani ba. Wala aqlun wala zaka, hankalinsu da kuma basirar su da wayansu bai musu amfani ba. Wala malun wala sara, dukiya da arziki bai musu amfani ba. Inda wannan yana sa a samu musulunci, da kafin ka samu musuluncin sun samu, amma kuma gashi duka wannan bai sa sun samu musuluncin ba. Kinan waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su ne sababin da ya sa Allah ya zaɓe ka ba. To fama sababu idan fis ifa'ika lid-dini, to menene sababin da ya sa aka zaɓe ka dangane da addinin musulunci? Min baini kathirin min al-halikin, a cikin da yawa daga cikin halakakku dinnan Allah ya zaɓo ka kai ka zama musulmi, menene sababin? In dai waɗannan abubuwan da aka lissafa duka ba su bane sababin. Mala yace ha huwa bayanu sababi, to ga bayanin sababin da ya sa aka zaɓe ka dinnan. Min khabari asdaqil qa'ilin, daga bayanin wanda ya fi kowa gaskiyar magana, zai faɗa mana menene sababin da ya sa ya zaɓe ka ka zama musulmi, ka zama mai imani, ka zama mai tauhidi. Aka haramta ma waɗancan su kuma waɗanda aka ba su abin da kai ka san ba a ba su abin da aka ba su ɗin ba a nan duniya. Sababin shi ne Allah ya ce walakinallaha habbaba ilaykumul iman, sai dai Allah ne kawai ya sanya muku san imani a cikin zukatanku. Ka tashi kawai ka ji kana son imanin, kana son addinin, waye ya sa ma? Ba wanda ya isa ya sa ma wannan son addinin in ba Allah ba. Walakinallaha habbaba ilaykumul iman, Allah ne ya sanya muku son imani a zukatanku. Da haka wannan shi ne amsar. Wa zayyanahu fi qulubikum, kuma shi ne ya ƙawata imanin a cikin zukatanku. Kake jin imanin shi ne rayuwarka, kake jin imanin shi ne kawai abinda za ka iya yin ado da shi. Kana rasa imanin, kana jin cewa komai ya lalace maka kenan. Waye ya sanya maka wannan a zuciya? Allah ne kawai yake iya sanya ma mutum a zuciya. Shi ne walakinallaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufr, kuma Allah shi ne ya sanya muku kyamar kafirci. Wani yana nan yana jin kafircin ba komai bane, ba wani abu bane. A daidai lokacin da wani yana jin cewa ko da mutuwa zai yi, gara ya mutu akan kafirci, akan ya yi kafirci, gara a kashe shi da ya yi kafirci, yana sane. Allah ya sanya mai kyamar kafircin a cikin zuciyarshi. Shi yasa wannan kyamar ce kafirai suke ƙoƙarin cire ta a zukatan mutane. kullun a tusa ma mutun cewa kafirin ba komai bane, domin kyamar kafircin gwargwaran kyamar kafircin da yake zuciyar mutun gwargwaran yanda yake kyamar kafiri. Daka idan kyamar kafircin tana da yawa a zuciyarka, to kyamar kafirin tana da yawa a zuciyarka. Daga lokacin da ka ji kyamar kafirin tana fita, to daga lokacin wannan kyamar kafircin ce take fita a cikin zuciyarka. Daka Allah yana sa san imanin da kawata shi a zuciyar bawa, sannan kuma ya sa kyamar kafirci, shi ne wa karraha ilaykumul kufra, shi yake sanya muku kyamar kafirci wal fusuq, da fasikanci. Kaji duk inda kaga ana fasikanci baka kaunar wannan fasikancin, haka kuma baka kaunar fasiki. Haka wal isyan, Allah shi yake sanya muku kyamar sabo, duk inda sabon Allah yake kana jin baka kaunar wannan abun, ba kuma ka kaunar mai aikata wannan laifin. To wannan wa yake yi ma wannan bawa wannan a zuciya? Allah ne yake sa ma bawa wannan a zuciya, ya sa maka san imani da kawata imanin da adan imanin, ka rinka jin imanin shi ne ado a rayuwarka. Sannan ya sa maka kuma kyamar kafircin, ka rinka jin kafirci shi ne abinda ka fi komai kyama a rayuwarka. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Haka manzon Allah ya ce mutum ya rinka kyamar kafirci kamar yadda yake kyamar a dauke shi a tsoma shi a cikin wuta yana da rai, haka mutum zai rinka jin kyamar kafirci a zuciyar shi. Allah ya ce ulaika humur rashidun, irin waɗancan da aka faɗi sifofinsu, waɗanda Allah ya sanya musu imani a zuciya da san imani da kyamar kafirci da sabo da fasikanci, su ne shiryayyu. Kenan wanda ba wannan ba shine basacce. Me yasa Allah yake yi ma bayi wannan yake sa musu a zuciya? Me suke yi Allah ya ba su wannan? Allah ya ce fadlan minallahi wa ni'ma, wannan falala ce kawai daga wurin Allah, kuma ni'ima ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka kaji kana san imani, kaji kana kyamar kafirci, wannan ni'ima ce wanda wajibi ce ka gode ma Allah a kanta, cewa Allah ya yi maka wata ni'ima wadda bai yi ma miliyoyin mutane ba. Da yawa wadda Allah madaukakin sarki bai musu wannan ni'imar ba. Da haka wannan falala ce daga Allah da ni'ima. Sai Allah ya ce wallahu alimun hakim, Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne, ya san me yasa yake kawata imani a zakatan bayi, ya kuma san me yasa yake sa kamar kafirci da fasikanci da sabo a zakatan bayi din. Wannan falala ce daga Allah da ni'ima, Allah masani ne kuma mai hikima, ya san hikimar da tasa yake zartar da waɗannan al'amura a cikin zakatan bayi. Wannan amsa ta farko kenan. Mun fahimci menene dalilin da yasa Allah ya zaɓe mu ya maida mu musulmi masu tauhidi, bai bar mu a cikin mafi yawan mutane wanda su ne mafi yawa ba, wanda su ne kafirai fasikai masu saba ma Allah. Wa qala ta'ala, Allah ya ce haka kuma Allah madaukakin sarki yana cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, Allah shine wanda ya aiko ma al-ummiyin, su ne al'ummar larabawa waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu. Allah ya aiko musu rasulan minhum, ya aiko musu manzo daga cikinsu, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yatlu alaihim ayatihi, ya zo ya karanta musu ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, kuma ya tsarkake su daga shirka da kafirci da sabo. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, kuma ya karantar da su al-Qur'ani, ya kuma karantar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa in kanu min qablu, duk da cewa su kafin zuwan manzon Allah din lafi dalalin mubin, suna cikin bata mabayyanin bata, suna cikin kafirci da sabo da jahiliya, Allah ya aiko manzon Allah ya zo ya tsarkake su, ya wanke su, ya fitar da su daga wannan halin da suke ciki. Allah ya ce wa afarina minhum, sannan da waɗansu mutane daban daga cikin su lamma yalhaqu bihim wanda ba su riga sun riske su ba bana wanda za su zo daga baya wanda su ma sakon manzon Allah zai kai zuwa gare su a karantar da su alqur'ani a karantar da su sunna sannan kuma a tsarkake su daga duk wani datti na shirka da kafirci da saban Allah wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima me yasa Allah ya aiko da a tsarkake mutane kuma a ilmantar da su a tsarkake su daga halin da suke ciki a baya Allah ya ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan falalar Allah sai wanda Allah yake bayarwa ga wanda ya ga dama haka ba kowa ne Allah yake zaba ba ya maida shi musulmi mai imani ya maida shi mai tauhidi sai wanda Allah ya ga dama zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim Allah ma abotin falala ne kuma mai girma Allah ma abotin falala mai girma ce falalar Allah tana da girma falalar Allah ba ta da iyaka daga cikin falalar Allah da yayi maka shine ya zabe ka ya maida kai musulmi bai saka ka a cikin kafirai masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba wa qala ta'ala huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu Allah yace shine wanda yake muku salati Allah shine wanda yake salati a gare ku wa mala'ikatuhu kuma mala'ikun shi ma suna yi muku salati suna yi muku wannan salatin ne wanda shine addu'a suna roƙa muku Allah salati daga Allah shine gafara da kuma tsarkakewa salati daga mala'iku shine addu'a da neman gafara ga mu'mini Allah ya ce Allah da mala'iku suna muku salati li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin su fitar da ku daga cikin duhu zuwa ga haske duhu na kafirci da shirka zuwa ga haske na tauhidi da kuma imani da haka Allah madaukakin sarki ne yake fitar da bayi daga wannan duhun zuwa ga hasken da yazo da shi wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki ya zama mai jin kai ne mai rahama ga mu'minai da haka wannan ma ya nuna mana falalar Allah sai take fitar da bawa daga duhu zuwa ga haske wa qala subhanahu haka kuma Allah madaukakin sarki yana cewa walaula fadlullahi alaykum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan Allah ya ce da ba dan falalar Allah ba da ba dan rahamar Allah ba dukkan ku har abada babu ko mutum ɗaya da zai tsarkaka a cikin ku kowa zai zauna a cikin shirka da saban Allah da zunubi da abinda Allah baya so inda ba dan falalar Allah ba da rahamar Allah ma zaka minkum min ahadin abadan da har abada ko mutum ɗaya ba zai tsarkaka ba daga cikin ku walakin Allah yuzakki man yasha amma Allah yana tsarkake wanda ya ga dama daga cikin bayin shi ya tsarkake bawa ya maida shi mai imani ya maida shi bawan Allah mai da'a ga Allah ya maida shi wanda yake mai tauhidi mai kadaita Allah da bauta wallahu sami'un alim Allah mai ji ne idan kana neman tsarkaka din ka kira shi zai ji ka zai kuma amsa maka alimun masani ne ya san wane ne da gaske yake yi yana neman Allah ya tsarkake shi sai Allah ya tsarkake shi din walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu Allah ya ce da ba dan falalar Allah a gare ku ba haka kuma da ba dan rahamar Allah ba lattaba'tum ash-shaytana illa qalila da dukkan ku kun bi shedan sai yan kadan daga cikin ku amma falalar Allah da rahamar Allah Allah ya tsare ku ya kare ku ya ba ku alqur'ani ya ba ku sunna kuna karantawa kuna ganin abinda Allah yake so da abinda Allah baya so da haka inda ba dan falalar Allah da rahamar shi ba da kowa sai ya bi hanyar shedan ya zama kowa ya bata ya fada cikin fushin Allah subhanahu wata'ala malai sai fa hadhihi ayatun muhkamat waɗannan ayoyi ne waɗanda suke muhkamai tabbatattun ayoyi wanda babu wani hukunci da ya shafe su yukhbiruna fiha rabbuna ubangijinmu yana ba mu labari a cikin waɗannan ayoyin an sababi hidayatihi li ibadihi almu'mini yana faɗa mana menene sababin da yasa ya shiryar da bayin shi mu'minai anan mun fahimci menene dalilin da yasa Allah ya shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci, bai shiryar da biliyoyin al'umma wayanda suke kan kafirci da saba ma Allah ba. Sawa'un al-hidayatul irshadiyya bi bi'atin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw al-hidayatut tawfiqiyya, ko hidaya shiryarwa ta irshad ita ce ai maka bayani, a nuna maka hanya, a nuna maka abin da ya kamata, wannan ita ce hidayatul irshad. Ko kuma hidayatut tawfiq ita ce a datar da kai ka karba abin, domin ba duk abin da aka nuna maka akai maka bayani bane kuma zaka samu dacewa da karbar abin. Akwai wanda an yi mai bayanin ya ji, ya fahimta, ya gane, to amma kuma akwai abin da zai hana shi ya karbi wannan abin, ba zai karba ba. To amma ai maka hidayatul irshad shine ai maka bayanin ka gane, sannan kuma ai maka hidayatut tawfiq a shiryar da kai ka bi wannan abin ka tafi akan shi. Wayannan hidayar guda biyu Allah madaukakin sarki duka a cikin falalar shi yayi mana su, ya aiko manzon Allah yayi mana hidayatul bayan wal irshad, sannan shi Allah ya datar da mu yayi mana tawfiqi hidayatut tawfiq ta yadda muka karba addinin muka yadda da shi muka zama musulmi masu imani da Allah. Daka wannan hidayatut tawfiq din al-musmiratu lil istijabati lahu, wanda ita take haifar da amsawa Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya kira bayi da zuwa gare shi, wal imtisal wa imtisalul iman, da kuma aiwatar da imani, wa anna hidayatahu li ibadihi tarji'u li rahmatihi bihim, kuma shiriyar da Allah yake yi ma bayi gaba daya tana komawa ne zuwa ga rahamar Allah ga bayi, da ba dan rahamar Allah ga bayi ba da babu wanda zai shiri a cikin bayin gaba daya. Wa tafaddulihi alaihim, da kuma falalar Allah ga bayi shine Allah yasa ya shiryar da bayi din, min ghairi istihqaqin minhum lidhalika, ba wai saboda suna da wani abu wanda suka cancanci ai musu haka bane, ba wanda ya isa ya ce saboda kaza yasa Allah ya maida ni musulmi, saboda kaza Allah ya zabe ni a cikin musulmi, ba wanda ya isa. Kawai rahamar Allah ce da falalar Allah da tawfiqin Allah, Allah ya datar da shi zuwa ga wannan addinin. Sai malai ya ce afala yastawjibu zalika hamdallahi fi kulli hal, yanzu wannan ba zai wajabta ma mutum godiya ga Allah a kowane hali ya samu kanshi ba, ya zama yana gode ma Allah a zabo ka a cikin biliyoyin al'umma a maida kai musulmi sauran duka kafirai, wanda wasu ma ba su yadda akwai Allah ba, wasu kuma sun yadda da Allah amma ba su yi imani da annabin da Allah ya aiko ba, wannan ba zai wajabta maka ya zama a koyaushe kana cikin godiya ga Allah ba. Fi kulli halin wa fi kulli wahini, a kowane hali da kowane yanayi ka zama kana godiya ga Allah. Ala hadhihi ni'matil uzma, akan wannan ni'imar mafi girman ni'imomi da Allah yake yi ma bayi, wal minnatul kubra, da ni'ima wadda take mai girma, allati sharrafaka biha ayyuhal muslim, wadda Allah ya daukaka ka da ita ya kai dan uwa musulmi. Mutun nawa Allah ya haramta ma wannan ni'imar, kai Allah ya bata, daka wannan ni'imar bata cancanci godiyar Allah a kowane yanayi ba. Wastafaka laha, kuma Allah ya zabe ka ya dora ka akan wannan ni'imar, min ghairi hawlin laka wala quwwa, ba tare da wata dabara da kake da ita ba, ba kuma tare da wata wani karfi da kake da shi fiha a cikin wannan ni'imar ba, kawai dai ka samu kanka musulmi. Ya akai ka zama musulmi baka sani ba, kawai falala daga Allah, daga wannan kadai ya isa a ce rayuwarka gaba daya har ka mutu godiyar Allah ne kawai a ciki. In Allah bai ga dama ba da kana can kana wani abin daban, kana can kana wata wahalar daban, kuma dole dan adam sai yayi bauta a rayuwar shi. Ko wanda yace ba Allah bai yadda ma akwai Allah ba, to dole sai yayi bauta a rayuwar shi. Dan adam bai taba zama a rayuwar shi ba bauta ba, haka Allah ya ɗabi'antar da ɗabi'ar ɗan Adam fitra ce. Dole in baka yi wannan ba za ka yi wannan. In ka ƙi sharan masallaci ka yi ta kasuwa. Da haka in baka bauta ma Allah ba to za ka bauta ma wani abu. Da haka bauta dole sai a fitrar ɗan Adam. Ba shi da makawa sai ya yi ta. Da haka wannan kadai ya isa a ce rayuwar mutum gaba ɗaya ya ƙarar da ita akan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, akan gode ma wannan ni'imar mai girman gaske. Ballantana kuma a koma zuwa ga sauran ni'imomi ƙanana, wanda duk wata ni'ima da Allah zai yi ma bawa ba ta kai ni'imar musuluncin da Allah ya yi mai ba. Duk wata ni'ima da za ta zo a baya ƙarama ce, amma wannan ita ce mafi girman ni'imomin Allah ga bawa. Bayan samar da kai da Allah ya yi, ba abin da Allah zai yi maka a kan sama da ni'imar imani. Da haka ni'ima ce wadda ta cancanci godiya. Sai kasancewa duk aikin da kake yi na ibada har yanzu baka gode ma Allah haƙiƙanin godiya ba. Har yanzu baka yi ma Allah abin da haƙiƙanin abin da ya cancanta a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ba. Da haka wannan shi ne abin da malam yake so ya jawo hankalinmu a wannan gabar ta hudu. Cewa ni'ima ce babba Allah ya yi maka, duk da cewa a gaba ta gaba ka fahimci cewa baka bauta ma Allah haƙiƙanin bauta ba, to kuma ga wata babban ni'ima wadda ita kuma gode mata ko da rayuwarka gaba ɗaya ka bayar akan gode mata, ba za ka iya sauce nauyin da Allah ya ɗora akan wannan ni'imar ba, ita ce ni'imar musulunci. Da haka wannan ita ce wasiya ko nasiha ta biyar ta hudu da malam ya kawo. Za mu tashi akan wasiya ta biyar a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala, wadda ita ma tana da alaƙa da wannan wasiyar ta hudu da ta gabata. Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da maficanta, ya ba mu iya yafe mana zunubanmu da kurakuranmu, ya gafarta mana, ya sanya mu a cikin waɗanda suke bauta ma Allah iyakar iyawarsu, da kuma jin kunyar Allah dangane da abin da suke yi na kasawa da gajiyawa. Wallahu alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.